من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مماتا جابوروري نا جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة نوانا غري زنغو دورا أنا كرمر حكومة زنغو أجهر كتنا نيجيريا بايان جنجنا yabo da godiya ga Allah mahaliccinmu Allah subhanahu wa ta'ala da ya sahale kuma ya kaddara haduwanmu a wannan safiya. Ina yi mana barkanmu da haduwa a wannan masallaci mai wale kira masallacin masha Allah masjidu Abu Bakr as-Siddiq, Allah madaukakin sarki ya sada mu da mai sunan masallacin. A wannan safiya insha Allah wato yanzu muna hantsin ranar Lahadi ne, ranar da kai daidai da 28 ga watan Zulhijja, hijiran annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1447, wanda ya dace da 14 haka ne ko ga watan 6 shekarar bature 2026. Mun hadu kamar yadda malam ya gabatar domin tunatar da kawunan mu game da abin da ya shafi al'amuran na addini da rayuwarmu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya amfanar da mu abin da za mu ambata, kuma ya ba mu ikon aiki da abin da yake daidai a ciki. Alhamdulillah, ajiya daga cikin mahadarori da aka gabatar akwai wanda aka tsara, ɗaya daga cikin malumanmu ya yi magana akan tauhidi, wanda kusan na iya cewa wannan muhadara to kamar ta sauƙaƙa mini wannan wanda za a gabatar, domin duk inda aka ce za a yi magana game da shirka, in aka bayyana maka tauhidi to shikenan ka gama sanin me shirka, domin kishiyan juna suke ko. Da haka ni kawai zan ɗan yi mana samarin abubuwan ne sai in wuce. Allah Ubangiji ya sa mu dace. Insha Allahu, a cikin 'yan daƙiƙa da nake da su da zan yi bayanai, zan yi magana ne akan gaɓoɓi kamar haka. Sakamakon taken matashiya da za mu yi wa'azi a kai shi ne illar shirka. To ina so zan yi mana tsokaci akan menene shirka masu kuna. Idan aka ce shirka, me ake nufi da ita? Sannan abu na biyu, za mu ɗan yi waiwaye kaɗan mu ga ta yaya al'amarin shirka ta shigo cikin wannan jinsin ɗan Adam. Bayan lokacin da Allah ya halicci annabi Adam, ya ainihin wato kasance mai bautan Allah ne. ‘Ya’yan da ya haifa suka ci gaba da bautan Allah. To a tarihin rayuwar ɗan Adam a wannan duniya da muke a ciki, yaushe aka fara shirka, da wani irin salo ne ainihin wato shirka ya shigo, kuma har aka kai ga matakin da ake a yau, Allah Ubangiji ya mana tsari daga shirka. Abu na uku, za mu yi dube zuwa ga wasu daga cikin nau'o'i na ainihin wato shirka. Ma'ana wannan shirkan waɗannan nau'o'i ne malamai suka yi bayani ta hanyoyin da mutum ka iya samun kansa a cikin shirka da kuma karkasuwansa insha Allah. Abu na kusa da ƙarshe a nan ne inda zan lissafo mana wasu daga cikin illolin shirka, wanda shine asalin abinda muke son mu tattauna. Za mu ji wannan shirka da muka yi bayanai, to waɗanne illa suke da shi ga rayuwar ɗan adam, sannan daga ƙarshe sai mu ji waɗanne hanyoyi ne insha Allahu a bisa haske na shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mutum zai bi wajen ya tsane kanshi daga shirka ko kuma ya ainihin wato gujewa yin shirka. Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace. Abu na farko, kamar yadda muka ce, idan aka ce ta'arifus shirki, definition ko bayanin me ake nufi da shirka, za mu dubi wannan kalma, saboda kalma ne daga cikin kalmomin larabci ko? So akwai buƙatar mu ji a harshen larabci me ake nufi da wannan kalma wanda ya gina a kan harufa guda uku, shinun ra'un kafin, me ake nufi da shi, sannan mu duba me malamai suka faɗi game da ma'anar shirka istilahan. Daga cikin malumanmu na musulunci da suka ƙware a harshen larabci, kama al-imamu Ibnu Faris a cikin littafinsa Maqayisul Lugha, haka al-imamu Ibnu al-Athir mai littafin An-Nihaya fi Gharib al-Hadith, kuma yana da ainihin wato littattafai na lugar larabci daban-daban, sannan al-imamu Ar-Raghib al-Asfahani a cikin littafinsa shi ma Al-Mufradat, duk sun yi ƙoƙarin yin bayanin me ake nufi da shirka lugatan. Haka in muka duba cikin Al-Masabihul Munir na Al-Fayyumi suka ce a lugar larabci abinda ake nufi da wannan kalma, ya dullu ala muqaranatin, yana nuni izuwa ga gwada abu ko kuma ka ce tarayya, wa khilafin firadi, da kuma sabanin abin da yake farz guda daya. Ina ganin kalman da za mu iya a fassara musamman tunda muna tare da iyaye mata ne da za a fi fahimta, shine kina tare da mijinki sai ya karo miki wata, an miki me kenan? Yawwa, to kishiya shine shirka. Jama'a, an gane wannan da kyau ko? Wannan a takaice a gurguje kenan insha Allah. Amma in muka dawo muka dubi kalman a istilahin malaman shari'a, za ka samu malamai sun yi maganganu da yawa ƙwarai da gaske, wanda in muka ce za mu yi ta kawo maganganunsa a nan, ba za mu ainihin wasu iya lissace su ba, saboda yawansu da kuma yanayin lokacin da za mu yi bayani. Duk wani malami na musulunci da ka san ya yi magana game da abin da ake kira aƙida ko tauhidi, to ya yi magana game da me ake nufi da shirka, kuma ya yi ta'arifin shi. Haka malumanmu da suka yi tafsirin Al-Qur'ani, dukkansu a cikin tafasir ɗinsu, saboda ayoyin Al-Qur'ani birjik, sun zo sun yi magana game da shirka, sun tsaya sun yi ta'arifin me ake nufi da shirka istilahan. Daga cikinsu akwai, idan ka ɗauko zancen al-imamu Ibnu Qutayba a cikin Gharibul Qur'an, ya ce abinda ake nufi da shirka, an taj'ala lillahi sharik, shi ne ka sanya wa Allah kishiya. Jama'a, an gane wannan da kyau ko? Za mu zo mu ji fuskokin ta yadda ake nufi da cewa a sanya wa Allah shirka. Al-Imam Al-Azhari shi kuma a cikin Tahzibul Lugha ya ce an taj'ala lahu sharikan fi rububiyyatihi, shi ne ka sanya wa Allah kishiya a matsayin Allah na mai halitta, mai kula da bayi wanda shi yake azurta su, kuma shi yake gudanar da rayuwarsu. To ka kawo wani ka hada da Allah a cikin wannan aiki, to kayi wa Allah shirka kenan. Ma'ana ka ɗauki cewa wani na iya sarrafa rayuwa, ko yana iya kisa, ko yana iya rayarwa, ko yana iya halitta da makamancinsu. Al-Imam Al-Qurtubi kuwa Abu Abdullah ne littafin tafsiri wato Al-Jami'u li Ahkamil Qur'an, da ya zo a cikin tafsirinsa ya ce idan aka ce shirka, abinda ake nufi shine i'tiqadu ash-shirki lillahi fi uluhiyyatihi wa huwa ash-shirku al-a'zam. Mutum ya kudirci hada Allah da wani a cikin kasancewan Allah shine kadai abun bauta, to wannan shine shirka mafi girma. Da haka duk abin da ya danganci tsarin Allah wajen halitta, wanda malamai ke kira rububiyya, ko abin da ya danganci kadaituwan Allah wajen wanda ake bautawa, ko kuma bangare na uku na tauhidi da malamai suke kira abin da Allah ya kadaitu da shi wajen sunaye da sifofi, to da zaran ka gwama wani Allah a ciki, ko menene wannan abin, matkar wannan abun ba shine Allah ba, sai ka gwama Allah da shi a cikin waɗannan, to kayiwa Allah shirka kenan, kayiwa Allah kishiya. Ana fahimta ko? Dan haka sai al-Imam Ibn Taymiyyah da yazo shi ma a cikin al-Jawabul Kafi yace abinda ake nufi da shirka an ta'dila billahi makhluqatihi fi ba'd ma yastahiquhu wahda, shine ka ainihin wato daidaita Allah da halittunsa, domin shi Allah shi kadai shi yayi halitta, to duk wani abu da ba Allah ba wannan abun sunan shi halitta. To idan ka daidaita wani halitta, ko menene wannan halittan fa, kamar yadda zamu zo mu ji, ba mala'iku ba, ba annabawa ba, ba manzanni ba, ba aljani ba, ba shehunnai ba, ba malamai ba, ko menene, madamar wannan abun ba dai shine Allah ba, to wannan abun halitta ne. To idan ka daidaita su da Allah wajen abin da Allah shi kadai ya cancanta, to wannan shine ake nufi da shirka, wato yi wa Allah madaukakin sarki kishiya. Allah ka tsare mu. Har ila yau malam ya aini wato yi karin bayani a wani wajen, yake cewa abin da ake nufi da shirka shine at-tashabbuhu bil khaliqi wa tashbihu al-makhluqi bihi, shine mutum ya rinka kokarin daidaita kanshi da Allah mahalici, ma'ana ya rinka nuna muku shi ma ya isa yayi abinda Allah shi kadai yake yin shi, irin abinda Fir'auna ya rinka yi ko, yana cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi, ni ban san muku wani abun abautawa in ba ni ba, yana ce mu, yana cewa shine mai halitta, kaga wannan yana daidaita kanshi da Allah kenan ko, to wannan shi ake cewa shirka. Haka kai ka daidaita wani da Allah, to wannan ma shirka ne, ma'ana ko dai mutum shi ya daidaita kanshi da Allah wajen kokarin kwaikwayon Allah, ko kuma ka dauki wani halitta kai kuma kana kokarin daidaita shi da Allah, to kowanne daga cikin waɗannan shi ake cewa shirka. Jama'a ana fahimta? Daga ƙarshe sai na ɗauko mana zancen wani babban malami da ake kira Abdul Latif dan Abdulrahman bin Hassan Ali Sheikh, wanda a cikin zancen shi to ya ƙare wato magana, abinda ake cewa ƙare magana ko, yace qad arrafahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallama bi ta'rifin jami'in kama fi hadith ibn Mas'ud radiyallahu anhu. A cikin zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama akwai zancen da manzon Allah a ciki yayi bayanin me ake nufi da shirka, wanda ya tattara dukkanin abin da ake son a fahimta a ciki, wanda zai nuna wa mutum menene ko mecece shirka. Kamar yadda ya zo a cikin hadisin sahabi Abdullahi dan Mas'ud, Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara mishi yadda, yace wani mutumi ya zo wajen ma'aikin Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai yake cewa manzon Allah ayyu dhanbi a'zam, ya manzon Allah wai wani laifi ne yafi girma a wajen Allah. Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace a wani lafazin yace ayyu dhanbi inda Allah akbar, wani zunubi ne yafi girma a wajen Allah wanda bayan shi babu zunubin da ta kai ainihin wato ko ya kai shi girma. Sai annabin tsira sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, shine ka sanya wa Allah kishiya a halin Allah shine ya halice ka shi kadai, amma kuma kai sai ka sanya mishi kishiya wajen abin da Allah yake keɓanta da shi, shine kamar yadda muka ji abin da ya shafi aikin da Allah yake yi shi kadai na halitta da gudanar da rayuwar halittu, ko kuma abin da ya danganci haƙƙin Allah na abauta mishi, da Allah yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah yake ban halicci mutum da aljan ba sai dan su bauta mun. To a cikin wannan bautan sai mutum ya hada wani da Allah a cikin shi, to wannan shi ake cewa shirka. Ko kuma babi na uku shine abin da ya danganci sunayen Allah da kuma yin wato sifofin shi, wato sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka, sai ka rinka ainihin wato a hada Allah da wani a cikin wannan sunan ko wannan sifar, kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah. To a cikin wannan hadisin ya fitar mana da hakikanin me ake nufi da shirka, shine sanyawa Allah kishiya. Jama'a mun gane ko? To wannan a takaice kenan kwarai da gaske akan gaban farko wanda zai yi tsokaci akan me ake nufi da shirka. To idan muka fahimci wannan bayanan, muka kuma gane inda bayanin ma'anan shirka ta dosa, to sai mu zo gaba na biyu wanda shi kuma zai yi magana akan yaushe aka fara yi wa Allah shirka a cikin wannan rayuwa. Kamar yadda muka fara ishara a dazu, sanannen abu ne Allah madaukakin sarki ya fara halittan annabi Adam a cikin jinsin ɗan Adam, ko shine halitta na farko, kuma Allah ya saukar da shi wannan duniya da shi da matan shi domin ya zo ya ci gaba da rayuwa. To a lokacin annabi Adam ya san Allah matsayin abun bauta, da haka ya ci gaba da bauta wa Allah ba tare da ya hada Allah da kowa ba, da shi da matan shi suka ci gaba da haihuwa, ƴaƴan suka ci gaba da ainihin wato girma, su ma suka ci gaba akan bautan Allah. Da haka ba a san wani abu wanda ya danganci dangin yi wa Allah kishiya a komai ba, ana kadaita Allah ne a cikin komai, kamar yadda al-Imamu Ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa a ƙarƙashin ayoyin da Allah madaukakin sarki yake cewa kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa mundirin. A wani wajen Allah madaukakin sarki yana cewa wa ma kana nasu illa ummatan wahidatan sai fa ikhtalafu, wato Allah madaukakin sarki ya ce al-umman dan Adam sun kasance abu ɗaya ne a farkon al'amari, daga baya sai Allah ya rinka aiko annabawa da manzanni. To zamu zo mu ji me yasa Allah ya aiko annabawa da manzanni. Shine al'amari ya fara rikicewa, mutane sun fara barin asalin su. Shine wannan aya a cikin suratu Yunus, Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida, mutane basu zan komai ba sai akan wato tsintsiya madaurin ki ɗaya, akan abu ɗaya suke a da. Amma me ya faru? Fakhtalafu, sai sabani ya fara shigo musu. Sai malamai suka ce shirka ta farko da aka fara yi wa Allah a duniyan nan, to ya faru ne a zamanin annabi Nuhu alayhi salam. Shine nake mana isharar wancan asari wanda kana iya kiran shi ma hadisi, domin yana daga cikin zantuka da malamai ke cewa la yuqalu bir ra'i, ba za a iya fadin shi da ra'ayi ba. Suka kawo wannan zance daga sahabi Abdullahi dan Abbas, al-Imam al-Hakim shi ma ya tabbatar da shi a cikin al-Mustadrak nasa. Malam Muhammad Nasiruddin Albani da yazo ya ainihin wato inganta wannan ainihin wato bayani daga sahabi Abdullahi dan Abbas. Abdullahi dan Abbas yace tsakanin halittan annabi Adam da zuwan shi duniya sai da aka yi zamani kusan guda goma, karni goma. Abin da ake nufi da karni, kamar yadda malamai ke bayyanawa, shine zamani da za a ce an ci shekara 100, ma'ana aka fara lissafi yau shekara 1, gobe 2, jibi 3, 10, 20, 30, 60, 90, 100, ko to an ci karni 1 kenan. Ina fata an gane. To wannan karni an yi irinsa guda 10 tun daga zamanin annabi Adam zuwa annabi Nuhu, ma'ana a tsawon wannan karni goma mutane suna bautawa Allah ne shi kadai, ba a san shirka ba. Har sai da aka zo zamanin annabin Allah annabi Nuhu, Allah madaukakin sarki yayi wasu bayin Allah mutanen kirki, mutanen arziki, wanda Qur'ani ya bayyana mana daga cikin sunayensu. Daga ciki akwai wanda ake cewa wuddan, akwai wanda ake kira suwa'an, akwai wanda ake kira ya'u Yahuta, an fahimta? Akwai na hudunsu, Ya'uqa sai na biyar Nasra. Waɗannan sunayen wasu bayan Allah ne, amma mu yanzu da muke ji, da yake ba mu san su ba, ba ma za mu gane sunayen mutane ba ne. To misalin shi a ce mana a wannan zamani, a ce an yi wasu manyan bayan Allah malamai a ƙasar nan tamu, irin Malam Abubakar Mahmud Gumi. Kaga mun fahimci wannan yanzu ko? Ko a ce irin su Malam Ja'far Mahmud Adam. Shi ma mun fahimta ko? Ko a ce irin su Malam Muhammad Awwal Adam Albani Zaria. Shi ma mun fahimta ko? Ko a ce irin su Dr. Ahmad Bamba. Ko irin su Malam Abubakar Ikara. Ko irin su Malam Habibu Kaura. Duk wannan mun fahimta ko? To irin yadda kake jin nagartan waɗannan, to haka aka yi wasu mutane masu nagarta irin na wancan zamanin. Sunayensu su ne wannan guda biyar da kaji aka ambata, da Wudda, da Suwa'a, da Yahuta, da Ya'uqa, da Nasara. Bayin Allah ne mutanen kirki, suna da nagarta a cikin al'ummansu. Amma da yake rayuwan Allah bai tsara dawwamammiya ce ga mutane ba, dolenka wata rana za ka bar rayuwa. Da haka bayan Allah nan sai suka dawo suka rasu gaba ɗayansu. To mutane saboda kirkinsu da ƙaunansu da suke yi, a inda suka binne su sai suke zuwa lokaci bayan lokaci suna kai ziyara ainihin wato inda kaburbukansu yake. Ana fahimta ko? To me ya faru? Haka aka ci gaba rayuwa, ana haihuwan wasu sababbi suna tasowa, sai aka fara samun wasu zamani waɗanda ba su san suwaye mutanen nan ba, amma suna tare da iyayensu da suka san su. Da haka kullum mako sai su ga iyayensu za su je gindin kabarin su yi musu addu'a, sai suke tambaya suwaye wannan, sai su kuma suke ba su labari, ai waɗannan wasu bayin Allah ne mutanen kirki, shi yasa duk lokaci kaza za mu zo mu yi musu addu'a. Kuna fahimta? Haka aka ci gaba, su ma 'ya'yan sai suka ɗau hannu, su ma suna zuwa inda wannan kabarin suna ainihin wato yi musu addu'a. To kafin ka ankara sai shaidan ya fara biyo musu da wato wani salo irin na makircin shi, sai riya musu ce wato tunda mutanen nan sun mutu kuma kun ga yanzu 'ya'yanku da jikokinsu za su taso ba su san su ba, me zai hana ku zo ku gina mutum-mutuminsu sai ku bar shi a kan kabarin, saboda 'ya'yanku in suka taso su rinka ganin hotonsu su gane yadda mutanen nan suke. Manufan da shaidan ya biyo musu da shi kenan. Kuna fahimta? Sai ko duk suka ce eh kuma haka ne fa, haka wannan abu ne mai kyau. Irin yadda mu ma yanzu zaka ga mutum yana yawo da hoton wani shehi ko wani malami, saboda yana ganin girman shi. To haka shaidan ya biyo musu, sai suka gina mutum-mutuminsu suka bar shi iyana, amma ba sa yin komai, iya wannan ziyaran da addu'a kawai suke yi. Ana tafakan isa waɗannan zamanin sai suka ƙare, sai zama 'ya'ya da jikoki yanzu suka taso. Su yanzu waɗannan 'ya'ya da jikokin da suka taso me suke gani? Suna ganin mutum-mutumi a gindin kabari. Sai shaidan ya sake dawowa musu yace kun ga waɗannan mutanen da kuke ga akai mutum-mutuminsu, wasu mutanen kirki ne wanda iyayenku to da su suke kama kafa wajen Allah, Allah ya biya musu bukata. Kun ga zamani ya fara tsawo ko? Don haka duk sanda kuka zo ba wai iya addu'a za ku yi musu ba, sai ku rinka kamun kafa da su kuna cewa Allah ya biya muku bukata. Da haka kowa in yana son wani abu ya zo gindin kaburbukan ya kira sunayensu ya ce ku gaya wa Allah ya mana kaza. Haka shaidan ya ƙara biyo musu. Su ma waɗannan suka ci gaba, eh ai haka ne, gaskiya ne, don in ba haka ba me yasa kakanninmu suka yi mutum-mutumin? Ai saboda suna da wani muhimmanci ne. Haka suka tafi a wannan lokacin har aka zo zamani ya ƙara yin nisa, sai shaidan ya gaya wa 'yan baya cewa ai waɗannan da kuke gani su ne ma masu biyan bukata, da haka ba wai wani iso kawai za ku yi da su ba, duk abin da kuke bukata kawai ku gaya musu. Da haka mai bukatan kaza ya zo ya ce Wudda biya min bukata kaza, mai bukata kaza ya ce Yahuta biya min bukata kaza. Kafin ku ankara sai aka maida su alloli da ake bautawa. Wannan shine tushen da aka fara shirka a duniyar nan, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya rawaito. to me ya faru ana fara wannan shegantakan sai Allah madaukakin sarki ya ga ba za ta sabu ba domin Allah baya son shirka kuma an gane wannan da kyau ko da haka nan take sai Allah ya turo manzo na farko da zo ya yi wa mutane wannan gargadi da Allah yake cewa fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa mundirin to shine annabi no shi ya fara zuwa yi wa mutane wa'azi akan cewa ba a bautan wani abu kuma bayan Allah amma ina zamani yayi tsawo zukatansu ya riga ya ga girman waɗannan gumakan da haka sanda annabi nu yanzu yazo yake musu wa'azi sai suke ganin shi yazo da zaban addini jama'a koyarwa haka al'amarin yake ba za ku ji yadda abun ya gangaro har zuwa zamanin mu duk wani abu da ake yi na shirka yau in ka zo ka ce wa mutane a bari ba kyau sai a fara ganin ka kazo da sabon addini jama'a ana fahimta ko annabi nuhu ya sha bakar wahala a cikin waɗannan al'umma saboda yana kokarin ya hana su yin shirka da Allah qur'ani ya bamu labari ga surori nan ga ayoyi nan menene inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azab qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin amma sun ji wa'azin wallahi basu ji ba annabi nuhu sai da ya shekara 250 yana wa'azi akan wannan shirka amma mutanen basu bari ba ɗan kaɗan suka yi imani da shi wanda saboda sharrin wannan shirkan har cikin gidan shi sai da an yi wato shirkan nan ta cinye su matar shi ta auka ciki wa daraba Allahu matalan lilladina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut sannan ɗan shi shi ma sai da wannan guguwar ta ɗibe shi a lokacin da Allah ya ce Nuhu ka fita da kai da iyalanka za mu hallaka duniya gaba ɗaya dan shi sai je hau kan tsauni yace ya bunayyar kab ma'ana ka zo ka haye wannan kwalekwalen tare da ni yace a sa'awi ilal jabal yace haba ni da na iya hawa tsauni a inna hau dutsen nan duk abin da zai faru ba zai same ni ba yace la asima al-yawma min amrillah al'amarin Allah ba wanda zai tsira amma ina fa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin haka ya hallaka kaga sharrin shirka sai da ya cinye har cikin gidan annabi ne kuma ana fahimta to me ya biyo baya daga nan fa shine sai al'amari ya cigaba da sauyawa yana daukan salo annabi nuhu ya gama zamanin shi aka zo zamanin wasu annabawa da suka biyo baya shirkan sai ta sake daukan wani salo kuruki kamar zamanin annaban Allah annabi Ibrahim alaihi salam kamar da malam Nasir ibnu Abdurrahman as-Sa'idi ya kawo a cikin nasa tafsirin yace salo na gaba da shirka ta dauka shine zamanin annabi Ibrahim alaihi salam a lokacin shi shi kuma sai ya zan bayan bautan gumaka domin lokacin gumaka ta riga ta sun shahara har ya zan yanzu gumakan sun wuce waɗannan guda biyar din an wuce gunkin wuddan da ya gutsa da ya uka da ainihi wato sauransu yanzu an koma kowane gida akwai gunki kowa zai sassaƙi nashi ya maida shi abin bauta sai aka wayi gari sai kuma wasu wato sabon shirka da shedan ya saka musu sai ya nuna musu su rinka bautan taurari da rana da wata da makamancinsu kaga shirka ya ƙara faɗi ko ya ƙara samun gindin zama to haka annabi Ibrahim shi ma Allah ya turo shi Allah ya ce ya zo ya gargadi mutanen shi wanda mutanen farko da abin ya shafa wanda suke da alaka da annabi Ibrahim shine uban shi shi ma ya auka cikin wannan shirkar annabi Ibrahim shi ma ya zo ya ta gargadin mutanen shi daga bautan wannan taurari da gumaka da sauransu amma me ya faru su ma aka yaki aka dauki ba dadi da annabi Ibrahim suka kiji karshe ma suka ce aje a kona shi qalu harriquhu wansuru alihatakum ku kona shi ku taimaki allolinku in ba haka ba yaron nan zai sa ku bar addinin iyaye da kakanni jama'a kun ji fa har an wayi gari yanzu bautan gumaka ya zama shine addinin iyaye da kakanni tsakani da Allah wannan bakon addini ne ko shine addinin asali bako ce amma a yau duk wanda zai wato kira zuwa ga tauhidi shi ake ganin ya zo da sabon karatu shi ake ganin ya zo da bakon addini har ma za a haɗu da jahilai da awam amma wangari da malaman bid'a su yaƙi wannan malamin to wannan ita ce sunna da haka duk wanda Allah ya shiryar da shi akan tauhidi to wallahi kada ya sassauci Allah ka tsare mana imanin mu ka raya mu akan tauhidi ka kashe mu akan tauhidi ɗan uwa masu albarka kun ji yadda al'amarin shirka ke ta gangarowa ko har aka zo zamanin su annabi Musa to su kuma kam a zamanin su abin ya ma wuce yadda ake cewa a da yanzu abin ya kai ga mutum ne zai fito da kanshi sai ya da'awa ya ce shi ma Allah ne kun gani fa da wasu bayan Allah ne da suka yi wafati aka yi gunkin su aka zo ana bautawa gumaka aka zo ana bautawa taurari an fahimta ko to yanzu an zo zamanin da mutum ne ma zai keka ishu ya keka shi idan shi ya ce shi ne Allah wanda ya fara ko daga cikin manya-manyan waɗanda suka yi wannan a tarihi shine Fir'auna ya rinka cewa mutanansu ana rabbukumul a'la kai ku saurara ku ji ni ne ubangijinku ubangijin ma mafi ɗaukaka duk waɗannan ƙananan ƙwari ne da wanda ya halitta da waɗannan gumakan duk ƙanana ne ni ne oga kwata-kwata daga nan shi ma Allah ya turo mishi annabi Musa ya taso a cikin gidan shi ya ci abincin gidan shi ya ci daga cikin arzikin cikin gidan kuma ya zama shi ya mishi wa'azi wannan tarihi na san malamai duk sun bamu ba tarihin mu muke son mu ji ba mu tuna mana meye asalin wannan shirkan kuma ina fatan ana ji na ko to har aka zo zamanin da yanzu ya wuce ma mutum ya rinka da'awan cewa shine Allah a'a mutane ne yanzu kawai za su kalli mutum in suka ga wani suka ga salaha da nagarta ko wani abu ta tare da shi sai su ce mai kai Allah ne yana cewa a suna cewa dan ubanka kai Allah ne wallahi jama'a abin ai a yanzu mu shaidu ne akan haka jama'a ana ganewa ko to irin haka ne fa aka zo zamanin annabi Isa alaihi salam to shi sai abin ya zo mishi da wani yanayi mahaifiyar shi ta haife shi ba uba daga nan sai suka fara cewa ai wannan ga Allah kawai an haifa kaji fa akan gidan su fa aka haife shi ba amma kuma suka ce mishi Allah amma saboda yadda Allah ke kishi akan shirka sai da ya ba annabi Isa dama tun yana tsimman goyo Allah yake ka maida musu da martani haka aka yi ko ba haka aka yi ba annabi Isa ya ce inni abdullahi wallahi ni ba Allah bane ni bawan Allah ne atani alkitaba waj'alani nabiyya yayi musu wazi yayi musu gargadi amma da yake wanda Allah ya riga ya tsaga mishi bata ba yadda ka iya da shi wannan magana da yayi yana jariri sai suka ce ya tabbata shine Allah in ba Allah ba ya za a yi dan jariri ya magana to daga nan su ma suka hallaka haka annabi Isa ya taso ya ci gaba da wannan da'awa da wannan wa'azi amma suka kyale shi kai karshe suka nufi za su hallaka shi tun bai shekara 40 a duniya ba daga nan sai Allah ya ga a to tunda al'amarin su ya kai haka sai ya dauke annabinsa Allah ya sanya wa wani daga cikin su irin sura na annabi Isa da suka zo suka ganshi sai suka ce kai ne shi yake ba fa ni bane ni kuka ce in shiga in kira muku shi suka ce a haba ba mu da hankali ne ai sai suka kashe shi suka rataye shi suka gicciye shi daga nan suka rinka bautawa gicciye shine cross da kuke gani a yau shi yasa za ku ga suna yin hoton wani mutumi gashi a gicciye an sanya mishi kaya a kai jini na zuba a jikin shi to kun ji yadda shirka ke gangarowa ko to shine fa abin ya zo har aka zo zamanin wato larabawa da yadda shirka ta gangaro musu wanda shine aka samu wannan al'umma ta manzon Allah al-imamu ibnu kathirin da ya zo a cikin al-bidaya wan nihaya haka malaman hadisi kamar al-imamu al-bukhari ya kawo wannan a cikin sahih dinsa yace larabawa a lokacin da suka taso sun taso akan addinin annabi ibrahim ne annabi ibrahim yayi wa'azi akan tauhidi kuma ya daura mutane akai da haka suka ci gaba akan wannan har aka zo zamanin wani mutumi da ake kira wato amru bin amir bin luhay al-khuzai wannan mutumi a lokacin shi aka ce shine sarki ko dagaci ko hakimi ko wane ne a cikin tafiye-tafiyen shi ya je kasar waje sai ya ga wato wasu al'umma suna bautan gumaka wannan abun sai ya kawatar da shi ya bashi sha'awa shikenan sai ya yi guzurin wato gunki ya kawo wa larabawa shine annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa huwa awwalu man sayyaba sawa'iba, shine mutumin farko da ya anyi wato zoma larabawa da bakon addini daga kasan waje ya kawo musu shirka. Abinda ake cewa as-sawa'ib shine kaman mutum ya anyi wato sadaukar da taguwa ko ya bakance wannan taguwan sai ya ce ya sallama shi, da haka ba za a yanka ta ba, ba za a rinka hawanta ba, ba za a rinka bar ruwa da ita ba, sai dai kawai a bar ta a yi ta ciwata ta ana ciyar da ita har ta Allah ta zo kanta ta mutu. To wannan amru dan Amir shi ya zo wa da Larabawa wannan kafircin. Daga nan Larabawa suka fara jin kishin-kishin gunki da ainihin wato addinin shirka, har aka wayi gari su ma suka zama mushrikai. Daga nan ne Allah sai ya aiko annabin ƙarshe, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, domin shi ma ya zo ya fada da wannan shirka. Jama'a an gane wannan ne ko? To kun ji yadda al'amarin shirka ta rikicewa mutane kenan. To a cikin addinin manzon Allah ma sallallahu alaihi wasallama, shedan bai hakura ba, bai kyale ba, sai da ya zo cikin musuluncin ya ban mutane da sunansu na cewa su musulmai ne, amma suka rinka zakkewa shirka ba ji ba gani. Yau mutane nawa ne suke bauta wa shehunnai? Mutane nawa ne suke bauta wa waliyai, waliyan na ƙarya da na gaskiya? Shedanun waliyai da waliyan Allah suka rinka ce musu alloli ne, har aka wayi gari da yarukan al'umma za ka zo ka ji ana faɗin waɗannan miyagun aƙidu na shirka. A wannan ƙasa tamu an yi waƙan Shehu Ibrahim Allah ne, kai wallahi Shehu ma ya fi Allah, ba irin shirkan da ba a yi wa Allah. Allah ka gafarta mana. To wannan ƴan uwa masu albarka, ya haƙuri duk da na ɗan tsawaita a nan, amma saboda sanin asalin abu yana taimaka wa mutane su gane illan da ke cikin wannan abu. Za mu tafi zuwa gaba na gaba. Gaba na uku shine nau'o'in shirka. To wannan shirka da muka yi mana tarihi a game da tarihinsa, kuma muka ji irin ɗauki ba daɗi da aka fara yi da gwagwarmaya tsakanin annabawa da mushrikan. To malamai sai suka ce ana iya kasafta shirka kaso manya-manya guda biyu. Akwai wanda ake cewa ash-shirkul akbar da kuma ash-shirkul asghar. Idan aka ce ash-shirkul akbar, shi ne shirka da ke bayyana ƙarara a cikin waɗancan gaɓoɓin da muka yi ta'arifi a baya cewa ake iya fahimtar shirka. Shi ne a yi wa Allah shirka a cikin rububiyarsa, abinda Allah ne ya kaɗaita da halittarsa, sai a zo a ce wane ma yana da wato ta cewa a kai. To wannan babban shirka ce daga cikin nau'o'in shirka. Allah ka tsare mu. Ko kuma a yi wa Allah shirka a cikin uluhiyya, ibadoji da Allah ya ce a yi mishi shi kaɗai, sai mutane su rinka ainihin wato haɗa wasu da shi a cikin wannan aikin. Wannan shi ne shirkul ibadati, shirka a cikin ibada. Na uku shi ne shirka cikin sunayen Allah da sifofinsa. A ɗauki sifar Allah a baiwa wani halitta, kowane ne wannan? Wannan shirka ce babba daga cikin anwa'ul shirk. Misalinsu suka ce idan aka ɗauki shirkul ar-rububiyya, shi ne mutum ya ƙudirce a zuciyarsa cewa akwai wanda yake da tasarrufi ko iko wajen gudanar da tsarin rayuwar halittu. Idan mutum ya ƙudirce wannan irin wato aiki ga wani Allah, to yayi shirka a cikin ainihin wato ar-rububiyya. Irin yadda wasu mutane suke ganin ai alloli guda biyu ne, akwai Allah da ke jawo alkhairi, akwai Allah da ke jawo sharri. Wannan shirka ne a cikin rububiyya. Akwai irin wannan a cikin tunanin da mutane suke cewa alloli to daban-daban ne, akwai Allah haske, akwai Allah duhu. Duk waɗannan aƙidoji akwai su. Sannan mutane su rinka ganin cewa ai akwai abinda Allah yake da iko a kai a cikin gudanar da tsarin rayuwar 'yan Adam, akwai kuma abinda Allah bai da iko. Don haka abinda ya danganci wato halitta da kaza da kaza sai su ce wannan na Allah ne, sauran kuma sai su ce a wannan yin wani halitta ne. To duk wannan nau'i ne na shirka a cikin rububiyya, Allah ya kiyaye. A cikin uluhiyya kuwa shine kaman yin shirka da Allah a cikin addu'a, domin inna du'a'a huwa al-ibada, addu'a ibada ce. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, to duk wanda yazo wajen roko zai yi addu'a sai ya roki wannan Allah, to wannan yayi shirka. Da haka wannan nan mala'ika ne ko annabi, annabin nan cikin magabata ne ko fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ba a roƙon wani halitta sai Allah mahalici. Idan ko mutum ya roƙi wani Allah, to yayi shirka da Allah cikin uluhiyya, ko kuma abin da ya danganci shirka wajen ainihin wato bakance, mutum yayi bakance da sunan wani cewa nayi alwashi, idan bukata kaza ya biya zan yi kaza da makamancin su, ko kuma wajen neman agaji shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah ya ji kamalan Idris Abdulaziz zuwan tanshi ko yana daga cikin wannan, aka karanta ayar nan a wannan zamanin da zaka tuna da shi wajen kokarin yakan irin wannan shirkan ne da mutane suka shigo da shi cikin addini, aka koma ana roƙon wani Allah, ana neman agajin wani Allah. Kaga mutum ya budi baki ya ce ya Muhammadu ka kula da ni, a cikin masoya ka sada ni, yana cewa annabin ina cikin kunci kai ne zaka fitar da ni, wannan shirka ne wallahi. Allah ka tsare mu. To sannan kuma a cikin sifofin Allah da sunayensa, to a can a baya in ba ku manta ba, a cikin tarifin al-Imam Ibn Taymiyyah yayi bayani akan cewa a daidaita Allah da wannan shi a cikin abin da Allah kadai ya cancanta, ma'ana ashe akwai wasu abubuwan da zaka iya jin daidaito amma ba matsayi ɗaya ne da na Allah da na halittu ba. Misali kaman cikin sunayen nan, zaka ji cikin sunayen Allah akwai wasu halittu da ake sawa sunan amma ba dan daidaita su da Allah ba, to irin wannan ba shi ake cewa shirka ba. Amma ka kudirci cewa irin girma da matsayi da Allah ya cancanta wani halitta shi ma ya cancanta da Allah, da haka aka sa mai wannan sunan, to wannan shine shirka babba da ake magana. Jama'a an gane ko? Allah ya sa mu dace. Abu na gaba kafin gaba na kusa da karshe shine nau'in shirka ta biyu, wato shirkul asgar. Shirkul asgar kuwa malamai suka ce abin da ya bambanta wannan shirkan da shirkul akbar shine wannan wasila ce wajen maganganun mutane ko ayyukansu wanda ka iya kai su zuwa ga wancan babban, amma ba su riga sun kai ga babban ba. To duk abin da zai maka wato a wasila ya kama hannunka ya kai ka zuwa wancan babban shirka, to wannan abin shi ya kira shi da karamar shirka. Amma bambanci shi da wancan shine malamai suka ce wannan karamin mutum na iya aikata shi ba tare da kuma an ce ya fita a musulunci ba. Ina fata an gane. Kaman me kenan? Suka ce ire-iren su sun hada da irin shirkoki da ake cewa shirkul khafi, shirka ne a boye, kuma wannan shirkan har mutumin da kake ganin shi a matsayin nagartacce yana iya aikatawa bai sani ba, domin yana da tsammaci. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba sifanta wa sahabbai yace irin waɗannan shirkan sun fi bakin tururuwa akan falalan bakin dutse a cikin tsakar duhun dare, sun fi shi shiga duhu. Da haka za a ga musulmai da yawa suna yin su ba sani ba. Kaman shirka a cikin zance, mutum yazo zai yi rantsuwa ya rantse da wani Allah, wannan shirka ce. Amma kaga wannan shirkan bai kai ga wancan da yake sujuda a gaban gunki ba, shine irin yadda zaka ji mutane na cewa na rantse da kabarin babana, kasan mutane na faɗi, to wannan shirka ne. Ko mutum ya zo zai yi rantsuwa sai ya ce na rantse da shehi wani ko a kwaran kwatsa da makamancinsu, to duk wannan ba su dace ba. Man kana halifan falyahlif billah, duk wanda zai yi rantsuwa ya yi da Allah. Ko kuma mutum zai yi roƙo, ya yi roƙon wani abu da sunan Allah da na wani shi, dan Allah dan annabi, wannan mutane ba suna yi ba, shirka ce jama'a. Duk abin da zaka roƙa ka roƙa domin Allah. Wata rana wani ya zo gaban manzon Allah irin haka, wata rana sai ya ainihin wato daidaita manzon Allah da Allah irin haka. Manzon Allah idan shi ya jazir ya mishi fada yace ajaltani lillahi niddan, yanzu ka mai da ni kishiyan Allah ne, to duk sanda zaka yi abu domin Allah ka ambaci Allah kadai kaka hada ni da shi wannan manzon Allah kenan fa amma kun tuna maganar cin da muka yi dazu yanzu da zaka zo kai wa mutane gyaran wannan yanzu sai su ce ka zo ka lalata addini kun ga shedan ko wallahi shedan mugun bawa ne sai sa sai an yi da gaske Allah ka raba mu da shirka haka kamar yadda an yi wato muka ce mutum ya rika cewa dan Allah dan Annabi ko yawa ko mutum zai yi rantsuwa yace a na rantsa da Allah da wani ko yace in Allah da wani sun so zan yi kaza hada Allah da wannan nan shirka ne jama'a sai dai masha Allah wahda shi Allah kadai ina fata an gane ko kuma irin abubuwa da ake yi na rataye kaga mutum ya je ya din wani kulle kulle duk waɗannan shirkoki ne wanda ainihin wato suna iya shiga cikin manyan mutane ma ba tare da sun sani ba ai sahabban manzon Allah ma sun taba samun kansa irin wannan yanzu waɗannan hadisi da muka ishara da Annabi ya tayin fada ai su sahabban ne sannan wata rana an zo za a je yakin Hunain Annabi sun wuce a wata bishiya na magariya sai aka ga mushrikai sun rarata ya takobin su sai suka ce ya manzon Allah mu ma mu samu wani bishiya mana mu yi tawassuli irin yadda mushrikantan suka yi manzon Allah ya ce Allahu akbar innaha sunan sarki ya tabbata ga Allah wannan sharrin shedan dai bai gushe ba yana ratsawa cikin bayin Allah mutanen kirki manzon Allah ya ce wannan abin ai shirka ne ai ba a neman agajin komai da kowa sai na Allah jama'a an gane ko Allah madaukakin sarki ya samu dafi so wannan a gurguje shine abin da ya danganci karkasuwan shirka to yanzu shine fa muke son mu shiga illa shirkan kuma an ce lokaci yayi ma'ana kuma asalin maudu'in tattaunawa kenan amma alhamdulillah ga su malam suna kusa za su tattauna mana su bari ni in ambaci wasu abubuwa a gurguje waɗanda illolin shirka na bayyana a ciki sai mu ainihin wato karkare insha Allah abu na farko jama'a shirkan nan da kuka gani malamai suka ce tanaqqusun ni lillahi rabbil alamin wallahi ragewa Allah matsayi ne na karshe duk wanda zai hada Allah da halitta ya ci mutuncin Allah ya wulakanta Allah ya ragewa Allah matsayin shi domin ta yaya zaka hada wanda yake halitta ka hada shi kuma da halitta baka ganin ko uba da da in ka daidaita su ka ci mutuncin uba haka ne ko ba haka ba to ina kuma ga Allah da ya halitta sai ka bashi matsayi da ɗaya da na halitta shi yasa Allah ya ce wa man azlamu kaman yakhluqu ka halqi wane ne yafi zalunci fiye da wanda yake yin irin abin da nayi wato in ka ce zaka kwaikwayi Allah ka zalunci kanka jama'a an gane ko da haka Allah ya ce duk wanda ya ce zai yi wani abu domin ni ya hada da wani to ni ban hakura taraktuhu wa shirku taraktuhu wa shirku zan bashi da shi da abin da yake hada ni da shi ni ba na so Allah ya kyauta abu na biyu suka ce daga cikin illolin shirka yana ainihin wato bayyana ghayatul zalal wato kaiwa bata na karshe shine batan da mutum zai yi na karshe duk wani batacce ko to yana bin mushriki ne bai kai mushriki bata ba shi yasa kaji a cikin alqur'ani Allah ya bamu labari cewa kafirai da mushrikai a ranar tashin alkiyama za su rinka cewa tallahi in kunna la fi dalalin mubin mun rantsa da Allah mun tabbatar da cewa ashe muna kan bata mabayyanin bata ne a duniya saboda ne iz nusawwikum bi rabbil alamin domin mun daidaita halittu da Allah mahalicci ashe ku ɗan iskan allolin ƙaryan nan kun sa mun yi ainihin wato aikin bata ne ashe ku ba alloli bane to kaga wannan ya nuna ashe shirka bata ce Allah ya kiyaye sannan shirka jama'a a'zamiz zulm shine zalunci mafi girma shi yasa Annabi Luqman a lokacin da yake jan kunnin dan shi yana mishi nasiha wa ibqala Luqman libnihi wa huwa ya'izuhu me ya fara ce mishi ya bunayya la tushrik billah kun ji wa'azin farko kenan ku iyaye a yau kuna zaunar da ƴaƴanku ku ce musu kada ku yi shirka da Allah in ka gane hadarin shirka to abu na farko da ya kamata ka rinka yi wa danka tankiya shine kada kai shirka domin duk dan da ya san girman Allah ya san matsayin Allah to min babu aula zai san haƙƙin halittu ƴan uwan shi amma duk wanda bai san Allah ba zai iya yin komai jama'a ana fahimta ko da haka yace mishi inna shirka la zulmun azim da haka shirka shine zalunci mafi girma babu zaluncin da ya kai shirka shi yasa duk inda ake maganar musulmi da wanda ba musulmi ba, to ba ma a gwada su wajen zalunci, kace wai ga wani wanda ba musulmi ba yafi musulmi adalci a ina? Ai zaluncin farko shine da ya hada Allah da wani. Jama'a an gane ko? Na gaba a wani wajen Allah madaukakin sarki yake cewa allazina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn, kaga Allah yake basu cudanya imanin su da zalunci ba. Na hudu ishbatuhu lil a'mal, jama'a shirka yana rugurguza aikin da mutum ya aikata. Da zaran mutum ya yi aiki na shirka guda ɗaya yanzu, duk aikin da ya yi kafin yanzu sai ya lalata shi. Shi yasa Allah ya yi wa manzon Allah tankiya, shi da kanshi Allah ya ce wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika, me yace? La in ashrakta, ku duba wannan manzon Allah ne fa, wato a tauna tsakuwa dan a tsorata aya. Manzon Allah fa ba zai yi shirka ba, hashahu Allah, amma saboda mu al'umman sa mu gane hadarin shirka, sai Allah ya manta da mu kaman bai ma san da mu ba, sai ya fuskanci annabin shi yace hakika mun yi wahayi zuwa gare ka, kuma ba kanka farau ba, annabawan da suka zo kafin kai su ma sai da muka yi musu irin wannan wahayi. Me aka yi musu wahayi? La in ashrakta, wallahi in kai shirka, la yahbatanna amalak, duk aikin ka sai mun lalata shi. Wala takunanna min al-khasirin, to jama'a idan shirka zai bata aikin manzon Allah, Allah ya tsare shi kuma Allah ya kara tsare shi, to ku gaya mun waye shirka zai gyara aikin shi? Shi yasa tsakanin mu da shirka sai dai mu batta wallahi, Allah ka tsare mu. Sannan abu na gaba yana daga cikin abinda yake illa shirka, wato munar zato ne ga Allah, baka kyautata wa Allah zato ba, shi yasa mutum zai iya yin shirka. Shi yasa kaji annabi Ibrahim da yake mutanen shi wa'azi can da muka ji labarin shi, yake cewa iz qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun a iskan alihatan dunallahi turidun, sai ce ne, sai ce fama zannukum bi rabbil alamin, yace haba baba, haba mutane na, yanzu me kuke bautawa din nan? Lima ta'budu ma la yubsiru ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a, ya baka bautawa abinda bai ji bai gani ba zai iya sani na komai ba? Akwai nau'i na rashin hankali a cikin aikata shirka. Da haka sai yace musu a ifkan alihatan dunallahi turidu, sai yace innakum fama zannukum bi rabbil alamin, wani irin zato kuke wa Allah ne? Malamai suka ce abinda ake nufi da zato anan fassara biyu. Na daya, me kuke zaton za ku haɗu da shi a wajen Allah ranar tashi alkiyama in kuka mutu kuna shirka? Kuna ganin Allah zai kyale ku? Shine fama zannukum bi rabbil alamin. Fassara ta biyu suka ce me kuke zato Allah ya gaza shi na naƙasa har kuka ɗauko wani kuka haɗa da shi? Ma'ana kuna ganin Allah bai cika ba ne? Kun naƙasa Allah ne? Kaga ahlahu mamur, kowanne daga cikin wannan ba daɗi ainihin, wato ba da amsa. Allah ya kyauta. Daga cikin illolin shirka suka ce duk wani ma'abocin shirka ko Allah ya sifanta shi da najasa, ƙazanta ne. Haka ne ko? Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun, dan Allah jama'a yanzu wani zai iya zama kusa da najasa? A ce ga fitsari ko bayan gida an yi a inda kike zaune, zaki zauna? Tashi zaki. To balantana a sifanta mutum shi kanshi da najasa, kaga wannan ya nuna al'amari ya yi muni. Allah ya kyauta. Sannan ka dubi yadda Allah madaukakin sarki ya alƙawarin cewa laifi ɗaya da ba zai yafe wa duk wanda ya mutu yana yi ba shine shirka. Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, Allah yake lallai Allah ba zai taɓa yafe laifin shirka ga duk wanda ya mutu yana yi ba. In kaga Allah ya yafe mutum laifin shirka ko ya tuba ne kafin ya mutu kuma ya bar shirka. Da haka abinda ake so shine in mutum ya yi a baya ya tuba, idan yana kai ya bashi yanzu ya tuba, kuma ya nesance shi domin kada ya mutu akan shirka. Allah ka tsare mu. Na ainihin wato gaba al-Imamu Muslim ya rawaita hadisi daga sahabi Jabir dan Abdullah. Jabir ya ce wani mutum ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya ce wa manzon Allah mal mujibatan, menene abubuwa guda biyu wanda ɗayan su dole sai ya jawo ɗaya? Annabi ya ce man mata لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دو وان دي يموت بايا شركة دا الله تزيش دا الجنة. اما وان دي يموت ينا شركة دا موتنيش. هذا وان ينونا اشي مكو من دو وان دي يموت ينا شركة وتا الله كفريم. فنن ينا رجتكين إلا الشركة شيني أقوي ويييو وان دا مثم مازي إيا عيكة هوا بي ثاني با شيني إيرو وانشان شرك الأصغر دا مكدي. أبو نجبا النبي إبراهيم عليه السلام سبو رفنن إلا الشركة سيدي دنجا ما جي هنا روقان الله الله يتقري شي دغ الشركة باشي كأيبا دا زراعنش ينا تيوا ربي جنوبني وبنية أن نعبد الأصنام شي ما كانش منزان الله كلن أدوانش كينا الله كتقري ني دغ الشركة أشي كاقة دا أبن دا أنبا واكي نيمن سألي دغ برنش تو أبني ني حدد فنا أبو نجبا دو واندا كما يدى مكا عمبتا يموت ينا شركة والله دموتني الله يتي إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة دو واندا يشركة الله الله يحرم تامش الجنة ومأواه النار وما للظالمين من عنصار الله يتوتا فنينا رجتين كبائر الذنوب من ينزن البيت دع النبي صلى الله عليه وسلم أتكين حديث بخاري لمسلم يتي اجتنبوا السبع الموبقات كن يسنشي واسي من ينزل بيه قد أبقي دقا تكي يتي نتايا الإشراك بالله سنن سيري سنن زنا سنن كذفي سنن ربا سنن تولي آياتي أنغاني كو سيكو مشان جيا شرب الخم وأنن نزل بيه قد أبقي النبي يتي من ينزل بيه دسكي حلقة ما أبو تنشي شيسا دنجين شركة بيم بوكاي صبو سيري jama an gane wannan da kyau ko wallahi duk wanda ya san ya aikata a baya tuba wa Allah duk wanda ya san yana yi yanzu ya tuba ya daina shine dangogin shirka wanda duk wanda ya mutu yana yin shi Allah ba zai yafe mishi ba na ƙarshe mutum ya sani da cewa da zaran ya aikata shirka to ya fa kafircewa Allah kenan shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Bukhari da Muslim har ila yau suka fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man ata arrafan duk wacce ta kuskura ko duk wanda ya kuskura yaje wajen wani boka mai da'awan gobe da nisa wai shi ya san gobe kenan ko da haka duk abin da ya fadi yanzu nan ne in ma aka ce sai gobe ma yayi nisa shine ma nan gobe da nisa manzo Allah yace fa saddaqahu bima yaqul ya gaskata shi da abin da yake cewa fa kad kafara bima unzila ala muhammadi ya kafirce wa abin da aka saukar manzo Allah idan ko bai gaskata abin da yace ba zuwa kada yayi rakiya ko irin wanda zo ki raka ni sai kika raka ta to kwana 40 sallan ki Allah ba zai karba ba to kuma duk wanda Allah bai karba sallan shi ba guda daya to akwai matsala fa balantana a ce na kwana 40 Allah ka tsare mana imanin mu ɗan uwa masu albarka gaban ƙarshe a gurguje shine waɗannan hanyoyi mutum zai tserewa shirka hanya guda uku zan ambata malam tashi ai ba sai an zauna ba na farko kayi kokari ka san me cece shirka wannan na daga cikin hanyar da ake gujewa sharri hadisin Huzaifa ibn al-Yaman ko yace mutane suna tambayar manzon Allah game da alkhairi amma ni in nazo zan tambaya sai in tambaya game da sharri me yasa sai yace mahafata an yudrikani in na san sharri to zan gujewa sharri haka duk wanda ya san shirka to zai gujewa shirka yanzu walhalla abinda kaji na karin bayani akan abinda ka sani a da zai sa ka ƙara tsoratan shirka ko ba za ka tsorace shi ba kaga sai ka guje amma da wanda baka sani ba sai kai ta yin shi Allah ka sa mu dace haka aka samu wani mawaki shi ma yake ko suna cewa Abu Farras ne ko Alhamdani yake cewa araftu sharra la li sharri walakin li tawqi na san sharri ne ba dan in aikata shi ba sai dan in nesanta kaina daga shi yake wa man lam ya'rifu sharra min alkhairi yaqa'u fihi dan baka iya bambance ba za ka auka ciki baka sani ba yanzu shi kamar yadda muka ambata dazu cewa da mutane suke dan Allah dan annabi waye kila zai ce bai taba yi ba a cikin mu nan kaga saboda baka sani ba amma daga yanzu fa za ka kiyaye ana fahimta ko Allah ya sa mu dace na biyu mutum ya rinka yin wato iyayin shi wajen ya ga ya mana ya tseratar da kanshi daga shirka shine Allah yake cewa fattaqullaha mastata'tu da abin da ka ji ba kyau ko to ka nisance shi wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu to kuma wannan kai zaka yaki zuciyanka kai zaka yi da kanka wa man yuqa shuha nafsihi ko da haka kada ka ce to niya na iya ai haka Allah ya kaddara eh to Allah zai kaddara maka shiga wuta Allah ya kiyaye na karshen su shine kai ta yin addu'a kaji annabin Allah annabi Ibrahim ma bai fasa yin addu'a ba yana cewa Allah ya tsare shi daga shirka haka manzon Allah kullun addu'an shi kenan اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأعوذ بك مما لا أعلم لذلك سيما أراد الدعاء من أنك أيها كون أمو من أيها أهم من أيها زرع أمو أما والله إنبا أكبا متين يناتكم ونن رأيوا من وحلا كما يجي ساكن شتكين شركة كاغا خسر الدنيا والآخرة أما ما سأل بك أيها قولي ناكس أيها أنا تفعيداني نوك تيار غياتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci ina ƙara jaddada godiya ga su malam masu masaukin bakin mu da suka karama mu suka ba mu wannan dama domin mu samu ladar juna mu isar da gurgurdan abin da Allah ya sanar da mu kuma Allah ya bada iko a samu wasu koma duka su yi aiki da abin da aka karantar a malam Abu Waisa ya riga ya gabatar da karatu gaskiya a nan ne na ɗan tsinci wasu abubuwa guda biyu zuwa uku da nake ganin zan yi tsokaci a kai sai kuma na ƙara samun natsuwa da babban malamin ya shigo na tabbatar zai haɗa da nashi da nawa ya tsinci guraren da suke na ba daidai ba domin a gyara fatanmu shine Allah ya riko da harsunanmu mu faɗi abin da yake na daidai ya ɗauki saƙonnin daga zukatanmu zuwa zukata ɗan uwa iyaye mata ana tattaunawa ne game da shirka malam yayi bayani game da abin da ake nufi da shirka ita ce hada Allah madaukin sarki da wani akan dukkanin wata bukata da mutum yake da ita ko kuma dukkanin wata ibada da zai aikata zuwa ga Allah subhanahu wataala shirka tana komawa ne zuwa ga kishoyin kashe-kashen tauhidi akwai tauhidin rububiyya akwai tauhidul uluhiyya akwai tauhidul asma'i was sifat idan kuna so ku fahimta abu da kyau to ku gane kishiyarsa ina cewa bi diddiha tatabayyanu al ashiya da kishiya kake gane abu wal diddu yuzhiru husnahu diddu ana cewa kishiya abu shi yake nuna kyawun ɗayan kishiyar baka gane farina da kyau sai ka kalli baki idan muka dauke bayanan da malam yayi sai mu riga ganin shirka kaman tana can nesa ko ta tsaya a tarihin mutanen baya ba mu cika kawo ta mu a tsakanin mu ba wannan kuma wannan ba ita bace manufar karatu karatu kana zuwa gaban malami ne da zuciyarka da dace domin a wanke maka kaman da kake daukar rigarka ka kai ma mai wanki da guga so kake a wanke maka ita tas sannan a goge ya ƴan uwa abin da ya shafi tauhidin rububiyya yadda da cewa babu wani wanda ke yi sai Allah mu ma muna da namu matsalolin bayan na waɗanda malam ya buga mana misalai kamar yadda malam ya yi tsokace kafin taliki galibi abin da yake damun mu sai mu kasa gane cewa babu mai yi sai Allah ko da duniya za ta taru za ta iya ba mu ba kuma babu mai hana mu sai Allah ko da duk duniya ta taru akan tana son sai ta hana mu amma abubuwa guda hudu galibi ɗan uwa mata suna samun zamiya a kansu abu na farko shine matsala aure idan wace ta ga wani tana so ta kwalla faranta akan haka ko kuma Allah ya kaddara ma wace samun jinkirin aure ta dade wata samu wanda za ta aura ba sai ta sauka daga tauhidi ta koma shirka sai ta rika tunanin akwai wani ko wata da za su iya ba ta taimako domin ta samu wajen aure ana samu ko ba a samu na biyu abinda ya shafi haihuwa. Idan wata Allah madaukin sarki ya sa ta aure, amma sai Allah ya jinkirta mata wata samu haihuwa ba, ko ma kwata-kwata wata samu haihuwar ba, sai ta sauka daga tafarkin tauhidin ta koma zuwa ga shirka, ta rika tunanin akwai wani ko wata wanda za su iya ba ta wani taimako, wanda da sun ba ta wani taimako za ta samu haihuwa. Sun manta Allah cewa ita fi haihuwa kyauta ce, ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur au zawujuhum zukuranan wa inasan wa ya ja'alu man ya sha'u aqima. Duk yanda kuke ganin kunan da manyan hijabai, mafi yancinku da niƙabi, da wani zai zo gittawa ya ce ga wani magani mai ci, wallahi na rantse muku da kin gwada sai an haihu, sai kaga suna daukan takalmi suna fita. Wallahi ba kowace za ta iya mallakar zuciyarta ba, tana ganin wannan wanda yake tura magani a baro yafi wanda ya halci sama da ƙasa zai iya bata haihuwa. Barin tambaye ki, Allah shiga wata mala, ban san ko akwai ba a cikinku, a cikinku akwai wacce take da baba wanda ya fi Aisha radiyallahu anha? Akwai wacce take da miji wanda ya nufi na Aisha radiyallahu anha? Akwai wacce take da matsayi wanda ya fi na Aisha radiyallahu anha? Ita fa uwar muminai ce, ita ce ake ce mata ake hiya ummu abiha, ita mama babanta ne, domin babanta mumini ne. Annabi auladil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhu, ƴaƴanta nawa? Da ke da ita wa ya fi buƙatar ya samu ɗa ga miji irin nata? Ko kina tunanin ba ta roƙi Allah ya bata ba ne? Ko kina tunanin ba ta so ne? Matan Annabi nawa, guda nawa ne suka haihu? Guda biyu, guda biyu, ko mu ce uku. Khadija radiyallahu anha sai ma ce qibtiyya, to sai kuma wa? To kun fi saura? To a nan muke samun matsala. Sai wata ta rika jin wani damuwa a zuciya ta game da Allah, abinda zai ta maka da hankali kenan. Ka rasa wa take tuhuma, wa take zargi, sai tana gana akwai wani likita ko wani boka ko wata malama da za ta iya ba ta taimako, duk ta tsallake ma waɗanda suke bayarwan, ita ma ta kai zuwa ga samun ɗa irin nata. Misalai kawai zan buga, malam zai ba mu mafita. Abu na uku game da kishiya, kamar yadda malam ya buga misali, da an ce wace za a mata kishiya, da wuya ku ji ta ma istirja'i, gani take ababu nan Allah ya kamata a koma ba. Ɗai-ɗai ne wacce za a ce kina da labarin wani zai miki kishiya, za ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Za a yi ta zage shi, ta zage ubanshi, ta zage uwarshi da waliyansa da ƴan uwansa da kuma maza ajma'ina, duk mazan duniya sai ma shiga cikin wannan zagi. Hatta aminansa sai an kira su munafukai. Shi yasa mu dai ɗalibai, malamanmu da muka gano suna da mata fiye da ɗaya, to ba ma ɗaukan fati, in ba haka ba sai su sa a hana yi a ƙi mana karatu. Inda kishi da haɗa aure ba abin yi ba ne da Annabi bai yi ba, da Allah ya ce ya ba da dama, fankiyu ma ƙwaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. To da ke kike jan haushi, wa ke jan haushi? Ke kin ce baki son kishiya, ke wa kike kishiyanta akan wannan magana? To da ke ina buga misali da abinda mala ya faɗa, mala ya ɗauko tarihi a baya, ni kuma ina kawo shi a yau. Allah ta ba mu fita. Na huɗu shi ne ciwo, an yi na gargajiya, an yi na asibiti, an yi test, an yi hoto, an sha magani, ba a warke ba. To a nan muke sauka daga wanda yake ba da rayuwa da mutuwa, da wanda yake ba da lafiya ya jarabta da ciwo, sai ku ga ana sauka daga layi, daga tauhidi ana koma zuwa ga shirka. Ita tana ganin akwai wani ko wata wanda za su iya ba su magani su warke nan take, face ba tare da taimako da kuma sababi da zartarwa daga Allah subhanahu wata'ala ba. Har ma ke ta ce mun yi addu'a, mun yi addu'a, mun gaji, bari dai mu gwada wance. An ce aikin sa na ci, muna yi ko ba ma yi? To wannan su ne misalai guda hudu wanda suke da alaka da matakan tauhidin nan guda hudu. Dukkanin su makoman mata har ma da mazan galibi manya-manyan ɗan siyasa da barayi da ɗan ta'adda da kuma shugabanni shine boka. Galibi idan kika lura ke da ke zuwa jan bokan makin fisa domin da ya fi ki ba zai zauna yana buƙatar ki zo ya ɗibi ƙasa ko kashin dabbobi ya baki ba, ki je ki haɗiɗiya kina tunanin shine warakarki. Sai Allah ya miki istidraji buƙatar tabiya, ke kuma na jisa ce ka ci shi kuma ya ce banza. Wa umli lahum inna kaidi matin. Ga wani labari takaitacce, wata mata ce mijinta ya mata kishiya, ta yi duk abin da za ta yi na faɗa da hargagi domin a fasa ba a fasa ba. To bayan an kawo amarya an tare ta shi ita ba ta ga ta zama ba. Wannan aminiyar tata da take kawo mata ziyara munafuka wacce take ita ce ƴar ta'adda ƴar fashin tauhidi, ta zo ta ce ta gano wani adaji aikin shi kamar yankan wuƙa, kun ji ƙarya aikin shi na ci shi kenan. Ta ce bari mu ji, ta saba hijabi ta ce ko neman izini ma ba zai yi mutum da bai da mutunci, na san da zai yi maganinsa. Suka tafi cikin wannan dajin sai aka samu arashi. A lokacin da ta je domin gana da wannan bokan sai ta tara amaryar ta riga ta zuwa, sai ta yi istiraqus sam'i sai ta sato ji ta tana cewa wallahi an kawo ni gidan kuma na ga gidan kama akwai alheri, amma na tarar da wata munafikan mata sannan akwai maman shi ma na ro tana sa mana ido, ni so nake a rufe musu baki kawai sai yanda na yi da su. Ya ce ba ki da matsala, me kike da shi? Ta ce ba abin da ba zan iya bayarwa ba. Ya yanko wata kuɗi masu yawa ta ɗauko ta bayar, ya ɗibo ƙasa ya bata. To a lokacin da amarya ta fito sai ta ga uwar gida, sai hankali ya tashi, sai ido ya raina fata, saboda haka duk da haka ta jure ta ce ita ma bari ta shiga. Ita ma amarya sai ta laɓe. A lokacin da uwar gida ta shiga ta samu boka tana mai bayani, kuma bokan da wa bainahuma hijab, bayan hijabi na gashi akwai kuma na zahiri. Ta zo ta kawo bukanta ce wannan wacce ta fita nake so a yi maganinta, duk abin da ta bar zan iya ninkawa, muna da gonar mu ta gado wallahi zan iya sayar da ita, ita nake so a yi maganinta. Ya ce ya baki da matsala, in dai zaki ba mu abin da yafi na bata ai iya kudinka iya shagalinka. Ta ce na ma alkawari, nan da kwana biyu zan je ƙauye za a tattaro za a kawo ma. To a lokacin da suka rankayo ta fito uwar gida kawai sai ga uwan mijin ita ma ta zo. To kun ga gidan boka ya zama gidan biki, shikenan sai suka koma gefe kowa ya buga tsaki, ita kuma babbar kaka uwan miji ta yi gaba ta shige wajen boka ta ce ta zo da buƙatu ne, da tana da wata sirika tana mashi rashin mutunci. To amma an kawo mata wata amarya ta lura da cewa ita ma za ta bi sahun wacce za ta haɗa mata baki, so take da uwar gidan da amarya gaba ki dai a bata su ta sa a jiwu sai yanda ce da mijin a gaya mata duk abin da wacce ta bayar ita ma za ta ninka, in ma gidan da suke zaune za ta matsa mijin sai ya bayar. Ta ce ai ba matsala, ya gaya mata abin da wacce ta tsara za ta bayar, sai ta ce to za ta ninka gaba ki daya, in ita wacce gona za ta siyar sai ita kuma gidan ɗansa za ta siyar. Ta mallaki ɗa, ta mallaki amarya, ta mallaki kishiya. To su kuma ƴannan kowa ya ji abin da kowa ya faɗa. To lokacin da suka fito a tsakar gidan boka sai aka kaure da faɗa, sai hayaniya sai bala'i sai doke-doke. Boka hankalinsa ya tashi saboda ya san alaƙar da ke tsakanin su ukun nan, sai ya ji an shaƙe maman miji tana ihu za a kashe ta, sai ya fito a guje yana musu faɗa yana cewa ba ku da hankali ne. To ashe ya manta abin da ya sa ya rufe fuskarsa sai ya yayi, sai suka ga ashe mijinsu. Na karanta wannan labarin ina ga bai fita TV da wuce ba. Galibi abin da ke faruwa kenan tsakanin wanda ke zuwa wajen boka da shi bokan, duk waye suke ma juna, duk ɗan damfara ne, duk wanda ya samu sa'a wani shi yake ɗauka, in an yi sa'a Allah ya musu istidraji dukkaninsu su halaka. Allah ya shiga wata malam, da ne ake boka a daji mai irin wannan sifa, amma yanzu akwai bokaye na zamani wanda suke daukan wanka, suke goge hula, suke gida mai kyau, kuma ake yin sa distant bokanci ake, ba ma sai kin zo ba. Akwai za a baki number waya, zaki fadi bukatunki, zai tura miki account number, idan yi receiving Allah zai ce daga can zai miki aiki. Allah shiga tu malam, gidajen tibin nan su ne suke tallan magani, kai daga ganin abin da suke cewa suna bada maganin sa ka san bokanci ne. Ga nambobin wayan su nan, ƴan omu mata suna daukan number, kai kana ganin kai ya bakin kokarinka, ka tura ta Islamiya tana sanya hijabi, amma ga baki da gidanka babu tauhidi. Muna da wannan matsalolin ko ba mu da su? Allah ka shiryar da mu. Mataki na biyu da nake son ne tsokaci akai, muna fatan Allah ya ba mu mafita akai, shine matakan shirka guda uku da guda biyu da aka ce akwai ashirkul akbar, akwai ashirkul asghar. Wayancin misali na ashirkul akbar wanda aka buga, to me misalan ashirkul asghar da suke faruwa a tsakanin mu? Zai wuya a ce dukkanin mu na mun kubata, sai dai wanda Allah ya tsare. Suna cewa ashirkul asghar ita ce riya, riya kuma kala biyu ce, akwai riya ushirkin, akwai riya wa ikhlas. Riya wa ikhlas an tsar shirka babu Allah a zuciyarki, kawai wanda kike domin sa shine a zuciyarki. Akwai kuma riya ushirkin, kina nema a wajen Allah, kina nema a wajen wani. Ga misalai guda hudu, kila za ku yadda, duk abin da nake yi baya gani, ko ba mata suna gaya mazajensu ba? To a lokacin da kike daman, kina yi don waye da waye kenan, kina yi don Allah, kuma kina yi don mijinki. Alhalin shi wannan aure ibada ne, duk abin da kike yi lada kike nema. Misali na biyu, gudunmawa biki ko suna tsakaninku da Allah, dan Allah tsantsa kuke yi, ko ko dan ta zo min ba zai a ce ban je ba, kaza ta bani ba zai in ba ta kaza ba, ai ba ta zo ba ni ma ba zan je ba, abin da yake faruwa kenan, shi ma fa shirka ne. In zaki bayar dan Allah ki bayar, ki ba wacce ba ta baki ba ma yafi, ki ba wacce kike tsammanin ba za ta iya baki ba shine wanda yafi. Misali na uku, hatta zuwa makarantar nan wasu da suke ba tsantsan dan Allah suke zuwa ba, suna zuwa ne saboda jin kwarjinin wanda ya ce su zo, in mijin su ne, ko saboda uwar gida ta taho. To amarya ba za a ce ba za ta da a bata ba sai ta zo, domin ka a raina ta, ko saboda kawarta ta zo, ita ma dole a ce ta zo, ka a ce an ba su labari ai ga su manyan malamai sun zo daga Zaria, ai ba zan bari a yi bani ba. Gabaki ɗaya ta manta magana Allah suka zo faɗa, kuma dan Allah ake faɗa, ta zo ne kadai dan ta gansu, kada kuma a bata labari, ba wai dan Allah ta zo ba. Allah ka shirye mu. Hatta sallah, idan wata tana cikin sallah sai mijin ta shigo gida, an ta wani miƙe bayanta ha, domin ta nuna masa ta iya ruku'u, ta lankwashe da kyau domin ta nuna masa ta iya sujida, ta manta wane ne ke gabanta, tana kallon wane ne ke bayanta. Muna da wannan matsala ko ba mu da ita? Hatta karatun Alkur'ani, wasu in ka ji suna feke murya, wallahi inda karatun da ake boyewa ne ba haka za su yi ba, inda karatun za su tashi cikin dare ne suna yi ba haka za su yi ba. Wannan abubuwan sun yawa, kuma su ne za mu fara gyarawa. Kada mu riƙa kallon Lata da Manata da Uzza da Oka da Nasru, mu kalle mu tsakaninmu a cikin waɗannan guda na muka kubuta. Na ƙarshe wanda ina fata malaminmu in ya zo lokaci a kai zai, saboda na ji ya taɓo abin jiya kuma ya taɓa min zuciyata, ya ce akwai wasu daga cikin mata waɗanda suke da nau'i na tuhuma ga Allah subhanahu wa ta'ala game da tsarin yadda ya tsara rayuwa akan abubuwa kamar haka. Na farko gado, ita an aure ta, an auri wata ba ta haihu ba, wata ta haihu, mai gida ya mutu, an ce ɗan wace ya kwashe dukiya, ita kuma za su yi tarayya a sumuni, sai ta riƙa zumbar baki tana yada magana, bata san wa take maraji ba. Daya za a ce a bana wa, a baya wani kaso biyu, ni a bana rabi, bata san wa take tuhuma ba. Abu na biyu game da miji, su wasu har yanzu suna ganin kamar addini bai musu adalci ba, da ya ɗora maza akan mata, ya kamata a ci su ne daidai. Galibi abubuwan da suke kalla a waya kenan daga manzanninsu da annabawansu daga Kano, ƴan social media sun ƙala hadisi, sun ƙala aya. Allah ka shiryar da mu. Abu na uku shine game da kishiya, har na taɓa jin wata tana cewa shi Allah maɗaukin sarki ya hana masa kishiya amma mu kuma yace amana kawar ita bata gane laysa kamithlihi shay'un ba bata gane me ye bambancin ta tsakaninta da Allah ba Allah shiga su mala wallahi akwai wa'anda hatta aljanna suna jin damuwa akan ta in ana maganar hurul ain hurun maqsuratun fil qiyam lam yatmithunna insun qablahum wala jan wasu ba su san ana fassara ayan nan ba su san ana bayanin ayan nan da a ce akwai wani gida wanda ba wuta ba kuma ba aljanna ba inda za ta zauna ita kadai gwamnati zabin da za ta zauna ita kadai fiye da ta je aljanna ta manta wani za'ana ma fi sudurihim min ghill Allah ka shirya da mu na debo matsalolin ne gaba daya mun gabato da su zuwa ga baban malamin baki daya Allah ya ba mu magani assalamu alaikum wa rahmatullah
Sheikh Ibrahim Aliyu Ladan Allah madaukake saka da alkhairi wato ku dai kun yi sa'a saboda tunda muka zo malamin nan muna ta kokarin mu kama shi yaƙiya amma Allah kun ga ku anan kun kama shi to malam Allah saka da alkhairi Allah ƙara bude ilimi akwai assalamu alaikum da bakin namu da kuma su audience akwai wani abu da na haɗu da shi a tafsirin azumi na bana tunda Allah haɗa mu anan wata ilimi sharing experience din malam wallahi a tafsirin bana na mata to ba dai zan ce a wuri kara ba wanda kuma ya ce a wuri kara ne ba ruwana an bani takardu kamar guda biyu malam waɗanda suke ikirari ko itirafi cewa su sun kashe mutum a cikin irin wannan audience karatu ta zo aka yi sa'a watakila ta fahimci karatun musamman ishu waiwa yake mana surutu ne a don kun ji na ce wata ya nisa ayo ya za ina magana ana wani mana surutu bilali bi kowa samur ban ga matsala ku shafe ku ya kamata ku ji wannan lantar ta farko malam ta turo mutum kara cewa ita ta taɓa sanadin mutuwar wata mata a ƙarshe kuma ta sirka ta ce menene matsalar ta ce gani ta tana nema ta hana ta auri ɗanta sai ta gane ya kamata ta mata ta wuce da ita kuma na tabbata ba asibiti ta kai ta ba aka mata allura a wurin su malam boka ta je yanzu daɗin da na ji lokacin tana neman mu ba ta shawara ya za a yi ne waɗancan iyalin su ya fi mata bayan ita an man takarda ta biyu ban karanta kuwa ita ba ita ma irin wannan zancen kuma duk in an bi za ka ice wallahi zuwa wurin boka ya gane masifa to wanda aka rusa mishi alaƙar shi da ubangiji tabaraka wa ta'ala to dan me ba za a rusa alaƙar shi da sauran al'umma ba to Allah ubangiji ya kiyaye ta yi professor a dai biyu duka da kanta aliqat guda biyu da kuma ita wannan magana din Allah ubangiji ya jagorance
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باب الشكا أكوي farin cikin saduwa da waɗannan fuskoki masu albarka na iyayenmu mata a wannan gari na Zangon Daura yadda kuka taru don sauraron saƙon wa'azi da nasiha da tunatarwa ina yi muku addu'a Allah Ubangiji ya shi muku albarka Allah kuma ya kyautata rayuwarku da ta zuriyarku ya sanya ku daga cikin masu jin kyakkyawar magana kuma su yi aiki da ita a matsalolin da iyayenmu mata suke a wannan rayuwa suna da yawa kuma galibi malaman nan daga kan asalin malami mai muhadara malam Abu Waisa zuwa kan malami mai gabatarwa babban liman da kuma dan uwana malam Aliyu Ibrahim Ladan a duk sun tattauna akai har ma irin matakin da za a iya cewa wa hal taraka lana aqilun min dari ai ba su ba wani abu da za a faɗa ba amma dai ba za a rasa dan abin da za a din sada a cikin zatutukan su ba a batun haihuwa da aka bijiro da shi game da yadda mata suke kallon damuwar rashin haihuwa shi dai Allah madaukakin sarki a tsarin da yayi daidai ba mu labari ya ce haihuwa kyauta ce daga gare shi kuma yana baiwa wanda ya ga dama ne a ko ƴaƴa maza zuriyan ko mata zuriyan ko sarki ko kuma ya hana a cikin hikimarsa ya habu liman yasha'u inasan wa ya habu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima duka cikin hikimar Allah ne da iyawarsa na ji dadin misalin da malamin ladan ya gwada na sayyida Aisha radiyallahu anha wadda mace ce abin kwatance a koda yaushe rayuwarta cike take da darussa da irin darajar da Allah ya yi mata da kuma a lokaci guda Allah madaukakin sarki ya garabce ta da rashin haihuwa to abin da nake so na ƙara a nan shine da Allah ya yi mata wannan jarabawa ba ta dauki irin salon yadda ku kuke dauka ba damuwa wacce za ta sanya miki hawan jini ko damuwa wadda za ta sa harki ki rabu da imaninki ki shiga cikin mummunan hanya sai ta yi istiglalin wannan dama ta yi amfani da wannan lokacin shi ne ta wayi gari ta zama malama Aisha da ake jin labarinta a lokacin da kike da ƴaƴa zaki lokacinki gaba ɗaya zai tafi zuwa ga kula da su zuwa ga renansu da shirya su zuwa makaranta da yi musu hidima kula da marasa lafiya a cikinsu duk abin da kika samu tanadinki game da ƴaƴanki duk wata uwa abin da take kenan tsawon rayuwarta to da haka zai zama ke baki da wata ajanda a rayuwa sai ta ƴaƴan nan har kin yi musu aure ma har yanzu baki hakura ba zaki je ki dauko jikokin ki cigaba da kula da su zaki tafi gidan su rika ita ma ki je ki kai mata dauki ba haka dai iyayen mu suke yi ba to wanda ba ta da ƴaƴa Allah bai ba ta haihuwa ba maimakon ki zauna ki ta ninkufarci da damuwa ko kuma har ki tashi ki tafi gidan boka da take irin abin da Aisha ta yi wannan lokacin da kike da shi ne yawa sai ki amfani da shi kai ma ki wani abu da zai amfane ki ki nemi ilimi ki yi sana'a ki yi kasuwa ki yi haddan alqur'ani ki shiga a dama da ke a harkar ilimi yadda Aisha ta zama kallabi tsakanin rawuna an ana magana ilimi a tarihin musulunci an ana ambatanta a matsayin mace wadda ba a taba ganin zakakurar malama irin ta ba ta samu dama saboda tana da lokaci ba ta da ƴaƴa a gabanta ko jikoki ko surukai idan Allah ya miki wannan jarabawar sai ki kalli me zaki yi da lokacinki wanda kike da shi isasshe sai ki kama harkar ilimi ko wata harka ta arziki yafiye miki akan ki je ki daidaita dan imaninki wanda shine lifeline ɗinki na tsira a lahira da haka iyayenmu mata da suke sauraron mu kai tsaye ko za su saurara daga baya muna muku nasiha akan cewa ku alkinta imaninku ba ku mallaki komai da ya kai shi ba sannan kuma jarabawar da Allah ya yi miki game da rashin haihuwa ko wani abu to ki san ba akan ki faro ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah ya jarabce shi da wasu kafirai marasa arziki a Makka yana ta kokarin su yi imani suna ƙara kafirta ya shiga cikin bakin ciki da damuwa wannan ya daga cikin abin da yasa Allah ya bashi labarin annabawa da manzanni da suka gabace shi waɗanda suka sha wahala a gurin kafirai shi yasa Allah ya ce masa muna baka wannan labari ne linusabbita bihi fuadak dan mu dafar maka da zuciyarka ta dake kasancewa duk abin da su Abu Jahal da Abu Lahabi suka yi maka da su mugira da makamantansu to an yi kafiran da suka rigaye su sun yi ma annabawan da suka rigaye ka fiye da wannan kafircin wa kazalika ma atallazina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun to wadannan labarai su zama tasliya gare ki to haka shi sa idan suka cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi wani karin magana yace laqad uziya Musa aktsara min hadha fasabar sai an cutar da dan uwa na annabi Musa fiye da haka sai yayi hakuri to kima ki dinga tuna cewa aiko Aisha ma Allah ya jarfi ta rashin haihuwa tayi hakuri, aiko wance ma Allah ya jarfi ta ma tayi hakuri, kima sai ki hakuri sai ki samu ladan hakurinki, wata kila tiye da ladan wanda Allah ya bata haihuwa bata gode wa Allah yadda ya kamata ba. Da haka mu rike abinda Allah ya raba mana cikin kaddararsa, mu rike hannu biyu mu gode wa Allah. Da kila a cikin haka baki sani ba, ashe akwai falala a gare ki, kai yu inda Allah ya so ya jarabce ki sai baki ƴaƴan kuma ya hana su zuwa mutanen kirki. Yanzu waɗannan bandit din fa duka uwaye ne suka haife su, yau da haihuwar su ba gara a ce uwar su bata haihu ba, da ƴan wiwun nan da karuwai da fasikai da shi kanshi bokan duka uwa ce kowa ta haife shi, inda so samu ne da sai a ce waɗannan uwayen mai kun sai gara a ce duk ba su taɓa haihuwa ba, yanzu babu waɗannan shaɗanan a duniya. Na san kuma duk wanda a ce yanzu ta haifi ɗa mara jin magana yaya take jin damuwa da takaici, babu wata uwa face tana so ɗanta ya zama mutumin kirki, babu uwar da bata so ɗanta ya zama mutumin kirki. Abin nunawa a cikin al'umma ana shi masa albarka, ita ma albarka na zuwa gare ta. To da ki haifi irin wannan ai gara a ce baki haihu ba, to ki dinga tuna cewa watakila Allah ne bai san ki halaka ko wani ya halaka a sanadiyar ya kwanta a mahaifarki, sai Allah ya baki babu haihuwa. Sannan batun kishiya, wannan wani topic ne na mata da ba a rabuwa da shi. Ni kawai shawara da zan baku kawai ku saran ku a ido, da zaki zama kishiless kun wannan turancin zai shiga da yafi miki zaman lafiya. Kun ga mu maza ba ma daina wannan gane-ganen nan, mu ga wannan mu ce muna so in Allah ya koma aure ta, duk abin da za a yi wallahi ba za mu daina ba. Da ku kwanta da hankalinku kawai, kamar ki ba kuwa ta mutu. Mun yi wani aboki, bari ba ku labari ku saurara, wani abokinmu irin haka yau Asabar ko Lahadi za a ɗaura mai aure da amarya shi da safe, yana tunan suna hidindimu aka bugo ya aka ce ga mataccen ta faɗi ta suma, ce to Allah ya kyauta Allah ya bata lafiya, saboda tsabar kishi ya hau mata har ta faɗi, haka kai ta asibiti aka zo na mata ƙarin ruwa, shi kuma ya ci gaba da hidimar shi, ba a ɗaga ba, ba a fasa ba, wallahi bai ma je kanta ba sai da aka yi sayan baki, sai washe gari da daddare kenan. Sannan ya ce wa amarya ya kamata mu je mu duba antinki tana asibiti. Kunga agungu yanzu wannan mai sunan shi rashin imani ko rashin tausayi cin amana, to ma abun maza normal ne, wallahi normal. Ina gaya muku wannan wani sirrinmu ne da bai kamata in fara muku da ko ku hakura ya fi muku zaman lafiya. Wanda Allah bai zarfce ta mijinta ya ga wata ba, ko kuma mijinta bayi da kuɗin da zai aure ta, ta gode Allah wannan talauci ya zame mata masalaha. Wanda kuma Allah ya zarfce ta, to ita ma kawai ta yi haƙuri shikenan, ta ci gaba da istighfari da salati kawai, ta cika da imani, ya fiye mata wallahi maza ba za su bar wannan ba. Da haka duk abin da za a faɗa za a yi ta ya ƙwanƙwana magana ne. Kuma sannan ku a yadda kuke awo a wannan harka, awo ne da ma'auni kala daban-daban. A lokacin da mijinki ne zai yi aure, to sunan shi munafiki, algungumi, abokan shi munafikai, kowa ma munafiki ne. Amma a san da ƴarki ce za ta auri mai mata, ko ƙanwarki ko ƙaninki zai ma matarsa kishiya wadda kuke kallanta dama a matsayin ta tare ta hana ya taimake ku, a lokacin kuma celebration kawai ake, a lokacin ana cikin alheri dumu-dumu. Kin ga ashe ba awo ɗaya ba ne, ma'ana ƙarya ne da ake cewa ciwon ƴa mace wai na ƴa mutum, a'a ciwon ƴa mace ƴa mace take jan shi, ƴa mace take jawa ƴa mace ciwo, domin wannan da za a auro ai ta ma mace ce. In gaskiya ne ku daina san mata mata mana kuna sa a zauna lafiya, a ce kwata-kwata mata ku ɗauko kan ƙa'ida, duk mijin da za ku so inda yana da mata to kawai kan ku so shi, idan ba ku so shi ba kun ga kun kare ma ƴan uwanku da ke cikin gidan alfarmata. Yawa za ku yin haka? Da an huta, amma kina sanar cewa yana da mata kika so shi, kika nuna mishi ma ke za ki zo gidan ma aiki nuna mishi irin so yadda ba a taɓa nuna mishi ba. Tun daga cikin waje za a dinga mishi alƙawura na ƙarya cewa an zo za a kula da shi. Ya ke kika jawo ƴan uwanki matsala ne? Allah ya kyauta. Da haka ina ba ku shawara ne, wannan ba wai wani karatu ne mai nisa ba, kuma kun sani. Wani abu da zake so na ƙara shi ne, mata a wannan zamanin sun jarabtu da wata fitina, shine fitina kayan mata. Kayan mata ya zame muku bala'i iri daban-daban, kuma akwai bokaye da suke samun mashiga ta nan a cikin kayan matan nan. Akwai wanda watakila kawai magani, akwai wanda sai an hada da bokanci, akwai wanda sai an hada da najasa ko wani abu mummuna. Sannan kuma a likitance suna da illoli masu yawa. Allah ya yi dan adam da daidaitacciyar ɗabi'arsa wajen buƙatar sa ga abinci, ruwan sha, buƙatar sa ga mu'amala ta jinsi, buƙatar sa ga bacci da iska, duka Allah ya riga ya daidaita. Sannan in ma mutum ya je ya ɗebi fiye da buƙata, to ba amfana shi zai ba. Yanzu kaman ƙiba mai yawa, obesity da mutane suke samu, ai takan zo daga cin fiye da abin da jiki yake buƙata. Shi jikin yana da abin da yake buƙata na ruwa, na oxygen, na kaza, na kaza, to duk in ka ci abinci fiye da wannan, ko ka sha wani abu fiye da wannan, zai ɗebi iya abin da yake buƙata, sai ya deposit sauran kawai a matsayin weight. Shi ne yake zama fat, shi yake ƙara mutum ya zama kin zama ƙatuwa kamar wata inyamura bakin gari. To haka buƙatar sha'awa take. Allah ya ɗan adam da daidaitacce buƙatar shi ta sha'awa. To amma galibi yanzu an riga an ruɗe tunanin matan ƙasar nan, in za a yi mace aure sai an dinga mata girka kamar ƴar buri. Haka wata tana zaune lafiya da mijinta, daga jin ta je ta kalli wasu videos a YouTube ko a TikTok, ko an samu wata shakiya mai karya gado tana bi gida-gida tana siyan musu, shikenan ta ɓata miki ɗabi'a. Mata su zo suna kamuwa da kansa a mahaifa, kansa a al'auransu, kansa a nono, kansa iri daban-daban, wanda a bincike na zamani na likitoci da ma'aikatan lafiya ana tracing ɗinsu zuwa ga shaye-shayen waɗannan kayayyakin da kuke sha. Wata ta dinga yawo tana ɗiga kamar ɗai da fiye ta fashe. Duk abubuwa iri daban-daban muna jin labarinsu, wasu muna gani. Kuma na san wasunku sun san haka. Wata ta wuce ta wari kamar ta ci jaɓa. Waɗannan abubuwan jama'a ku kiyaye su, ku yi haƙuri, ku zauna a ɗabi'arku da Allah ya halicce. Ba su da wani alfanu illa canza ɗabi'a zuwa ga abin da zai ja muku fitina daga baya. Ɗan jin daɗin ƙanƙanin lokaci ya haifar da matsaloli da za su biyo baya waɗanda ba san iyakacinsu ba. Da haka ina muku nasiha ne cewa waɗannan kayayyaki da ba a san su ba, kuma ana zaune lafiya a ƙasar nan kafin a san su, da ba a taɓa jin labarinsu. Amma yanzu sun baza gari ko'ina, da birni da ƙauye, da ƴan boko da wanda ba ƴan boko ba, da masu sanya niƙabi, da masu sanya gyale, kowa ka taɓa ta labarin kenan. Sai kuma a biya rikici a tafi asibiti ko a je ana neman wasu magunguna waɗanda kuma an riga an samu matsala. Mu alkinta lafiyarmu, kuma mu kula da abin da yake ya zama yana da matsala. Ba a halicce mu don mu caccanza ɗabi'armu ba. Shari'a ta yi hani daga waɗannan abubuwa, mu kiyaye su don zaman lafiyarmu. Ina muku fatan alkhairi da addu'a. Allah Maɗaukakin Sarki ya shi muku albarka. Yadda muka taru a nan, Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya mu cikin taron wato waɗanda Allah ya ceta, yi musu ni'ima, ya tsallakar da su siraɗi. Allah ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu. Allah ya yi mu zuriya albarka. Wannan ƙasa tamu muna addu'a, Allah ya kawo mana ɗauki, Allah ya kawo mana zaman lafiya, Allah ya yi mana dukkanin fitina, dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ya biya mana. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai tambaya da aka aiko, aka ce a karanta wa malam. Mai tambaya ta ce, assalamu alaikum, idan mutum yana da wata buƙata sai ya sa aka yi mashi saukar alkur'ani, ma'ana aka karanta mashi daga ƙarshe, kuma ya yi abinci, aka yi yanka, ya yi sadaka, ko kuma aka rubuta mashi ƙur'anin gaba ɗaya ya shanye, wannan shi ma duk shirka ne?
Dangane da rubuta alkur'ani a sha, akwai maganganu da malamai suka yi mabambanta. Wasu malamai cikin su hada Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alai, suna ganin babu laifi a rubuta wa mutum alkur'ani ya sha ruwan, a wanke ya sha, kamar yadda ake yin tofi a cikin ruwa a sha. In dai alkur'ani ne, ba wani sukulla ba ne, suna ganin babu laifi. Wasu malamai kuma suna ganin a'a, wannan da ya zo a cikin shiryan magabata ba, da aka barin shi ya fi, dangane da karantawa kuma babu laifi mutum ya zauna ya karanta alqur'ani ba sai ya sauke ba ya karanta abin da ya sawwaka in kuma kin lazumtawa kinki sai ki bayan kin yi sauka babu laifi dan kin karanta qur'ani kin yi addu'a ko shafi guda ne ko izu guda ne ko sura guda ce ko fatiha ce ko falaki da nasi ko ayat kursi da ire-iren su babu laifi mutum ya karanta ya tawassuli da su ya addu'a amma ba wai ya ba wani kwangilar karantawa ba wannan kan babu shi wani gardi sanki tura mishi da kwangila cewa ya sauke miki alqur'ani shi kuma ya raba ma almajiran shi alqur'ani kowa izu izu su 60 su sauke to wannan kowa ya karanta izu guda ne ba a sauke alqur'ani ba literally ba a sauke ba saboda haka babu laifi mutum ya karanta alqur'ani yayi addu'a babu laifi mutum yayi sadaka da abinci ko sutura ko ya yanka dabba da niyyar ya zubar da jinin dan neman yarda Allah ko dan neman falala Allah yayi sadaka da naman wannan duka babu haramci akai abinda zai zama haramci idan wani boka ne ya prescribe miki yace ga nau'in dabba ga irin yadda za a yanka in an yanka kada a baiwa mace mai ciki ko kada a baiwa yara masu suna iri kaza da kaza da kaza ko dole sai dai ai sadaka da shi danye za su sanya wasu ka'idoji kala daban-daban to da zarin kin ji waɗannan ka'idojin da akwai alamar akwai wata makarkashiya ana so a bayyana kamar abu ne na kirki amma ta yi wani aljani ake mai yankan amma ke da kanki ki siyo dabba ki yanka ki sadaka ki karanta alqur'ani ki addu'a ki tawassuli to wannan ba haramun bane insha Allah wallahu ta'ala a'lam
to na karshe wannan tace assalamu alaikum da farko ta yi addu'a da fatan alkhairi ga bakin malamai Allah ya maishe su gida lafiya ya fata da alkhairi ya sa su samu iyalai lafiya suna yin godiya kwarai da gaske ta ce cikin bayanan da aka yi a cikin wa'azi na wajen gaban illolin shirka akwai bayani akan na shida da aka ce boyayyar shirka to tana sa yi mata ƙarin bayani to ai alhamdulillah ai duk bayanan da malamai suka yi su ne boyayyun shirka ai ma'anan wannan shi ne shirkan da ta shiga cikinmu muna aikata su ba mu ma sani ba ai kun ji malamai duk sun fito da su yanzu ko shine yanzu za a ce kuna yi ko ba ku yi kuma sai ku ce ne kuna yi to ai shine boyayyen ai yanzu an fito muku da shine domin ku dena da haka illa kenan ai illa shirkan saboda boyuwanta har mafi yawan za mutane suna yi amma ba su sani ba to kaga yanzu da malamai suka fitar ana fata insha Allah za a nisance su kenan Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya gafarta
Allah ba ɗaukake saka da alkhairi gaskiya a waɗannan malamai babu abin da za mu ce illa Allah ma ɗaukake sa ayyukanku a mizanin ayyuka na alkhairi a karimci da kuka yi mana gaskiya ba zai mantu ba kuma ina ga dai mu ƙure a cikin shi ne mu ce Allah ta muku a mizanin ayyukan alkhairi akwai a shugaban Jibris malamin Sir Ibrahim tun ɗazu mana nan da shi da kuma shugaban majalisar malamai shagunin Usman Bango shi ma muna tare amma yanayi lokaci yanzu sha biyu ta hau wanda in mun kalli tafiyar da ke gaban wannan bayan Allah da zama da suka yi da nesa da harkokinsu na yau da kullum wani lokacin in ka zo bakunta ba lallai ba ne duk abin da ka saba ka same shi so ya kamata mu yi haƙuri mu taƙaita mu ba su dama su kama hanya Allah mai da cikin iyalin su lafiya muna roƙon Allah ya zama wato kariya a gare su har su koma cikin iyali lafiya Allah sa su iske iyalin su lafiya cikin aminci malam Allah sakar alkhairi akwai malam Bashir Lawal Muhammad wanda shi Allah bai kaddara ya fito ba babban malamin mu to shi ma dai muna fatan alkhairi Allah sakar alkhairi ya kamata a ce ya zo ya gaisa da iyaye amma duk da haka muna mai fatan alkhairi ina jin ko bai jin daɗin jikin shi ne idan an ce kwanciya ɗanyi to Allah ba mu dacewa ina ga inda ba wani abu sai mu dakata mu takaita a nan saboda tafiyar da ke gabansu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum